أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسر رمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatan rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4455 ko kuma ta kan adireshin email na fatan rahma @yahoo.com da kuma shafin Fatiha Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci a yau dai muna Lahadi ne 8 watan Rabiul Awwal na shekara ta 1442 bayan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 25 ga watan Oktoba na shekara ta 2020. Kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo babban malami a tsangin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da Kenan Kano. Wanda a kodayi shi ke samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi na ku. Ni kuma sunana na Sidira Fasan ne wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ci gaba da bayanin yadda alqur'ani yayi magana akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yabe su ya fadi kyawawan halayen su da kuma martaba da daraja da suke da ita Allah subhanahu wata'ala cikin suratu ali imran yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ce kun tabbata kun kasance mafi alkhairin al'umma da aka fitar da ita ga mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kikkiawan abu wa tanhauna 'anil munkari kuna hana mummuna wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah wala aya tana daga cikin ayoyi masu yawan gaske a alqur'ani wadanda suke fadar martaba da daraja da yabo ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah subhanahu wata'ala ya yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne farkon wadanda wanda wannan aya ta fuskance su da batu da zancanta Allah ce kuntum wato kun kasance Allah yake gaya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan wasu da kuma za su zo su bi irin tafarkin su su ma za su dandani ko za su dosani wani abu daga cikin wannan falala da take cikin karkashin wannan aya amma dai sahabban annabi su ne suka shiga cikin ta dukulan awwaliyyan kamila suka shiga cikin ta shiga na farko kuma cikakkiyar shiga Allah ce kun kasance khaira ummati akai amfani da kalmar kuntum kun kasance ma'ana kun riga kun tabbata a haka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kana Allahu ghafurur rahima wato Allah ya tabbata mai gafara ne mai jin kai wato wannan kalmar kana ba tana nufin da sun zama ba yanzu ba haka suke ba ko za su zama ran gaba ba haka ba Allah ya tabbatar musu da cewa sun zama haka kuma a haka suke da wannan sifa da Allah subhanahu wata'ala ya ambace su da ita ita ce sifatul khairiyya sun tabbata khaira ummatin wato mafi alkhairin al'umma wanda yana nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne mafi alkhairi cikin dukkan wata al'umma da aka taba yi da kuma wacce za a yi nan gaba a cikin al'ummomin annabawa da suka gabata ba a yi wata al'umma mai alkhairin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba alkhairin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za mu ga cewa babu wani annabi cikin annabawan Allah da ya samu mabiya kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya samu to amma za mu ga cewa mabiyansa ba su zamo tamkar mabiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam alkhairiyya da take cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kusa ba za a iya danganta waccan wato kwatanta waccan khairiyya da ita ba khairiyya da take cikin al'ummar banu isra'ila mun ga yadda annabi Musa alaihi salam yayi ta gwagwagwa da su yayi ta fama da su duba lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alaihi salam ya gaya wa waɗanda suke tare da su da sirrin zababbun mutane da suka fito tare da shi suka biyo shi suka baro Masar magayin da Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya umarci annabi Musa wa iqala Musa liqaumihi ya qaumi dukhulul ardh almuqaddasah allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fataqalibu khasirin lace ya ku mutane da ku shiga kasa mai tsarki ita ce Baitul Maqdis da Allah ya wajabta muku shigarta kada ku juya baya kuna asararru fala tanqalibu ala adbarikum fataqalibu fala kada ku juya baya ku waye gari ko ku juye ku zama asararru amma me suka yi sun shiga wannan garin basu yadda sun karbi kiran annabi Musa ba basu yadda sun shiga wannan gari na Baitul Maqdis ba sai suka ce ya Musa inna fiha qauman jabbari wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun suka ce annabi Musa a cikinta akwai mutane wanda suke karfafa mu ba za mu iya shiga mu fada da su ba sai dai in za su fito su bar mana garin mu sai mu shiga ta magana ta banza ya zai mutane su fita daga garin su kawai dan wasu su zo ma bai garin kaga kawai su suke ce musu ba za su shiga ba har abada saboda babu ranar da wadanta za su zo sun bar garuruwan su ko ku zo ku shige garuruwan mu ko mu je mu nemi wani garin wanda abu ne da ba zai taɓa yiwa ba hankali amma saboda sun futsare kafafuwansu a lokacin za su iya gaya wa annabin Allah annabi Musa wannan magana suka ce fa in yakhruju mina fa inna dakhilu to a ƙarshe ma suka ce ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'ilun suka ce ya Musa mu fa za mu shiga ba har abada kakka taba sa ran za mu shiga wannan bayan wa'azi da aka samu wasu daga cikinsu sun yi mutane guda biyu wace waɗannan mutane guda biyu su ce Haruna dai da Yusha'u ko kuma daga ciki da aka samu wasu na kirki guda biyu wanda suka ce wanda Allah ya ce qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihim albab mutane guda biyu daga cikin waɗanda suke jin tsoron Allah wanda Allah ya musu ni'ima suka ce ya musu ni'ima ta imani ta tsoron Allah suka ce adkhulu alaihim albab ku shiga ta kofar da aka ce ku shiga فإذا دخلتم فإنكم غالبون إن كنت شجاع لليكو ذاكو يرجعي وذاكو ينسرع وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين كدو غلق ألا إن هركم كسن شيء مؤمنين وعندك وانا وعزيه سيسو كبول أباكي سكا جو النبي موسى إنا لن ننخلها أبدا ما داموا فيها ما تكر دي متى ننم قرفا فاسونا شكين غلنسو وذا متى شجاع ونن غريبا فاذهب أنت وربك كيدا أبنجل لك كجي كيياكي ممنا ننزونا من أجلا in kun gaba da su kun ci nasara akan su sai ku zo sanar da mu mun shiga to kaga wannan duk alama ce ta rashin biyayya ta rashin girmamawa ga Allah ta rashin girmamawa ga manzonsa annabi Musa alaihi salam ka duba izhab anta wa rabbuka kai da ubangijinka ba su ma ce wa rabbuna ba kai da ubangijinka ku tafi ku yaki illa ha huna qa'iduna mu muna nan a zanzaure har sai kun gaba abinda kuke yi mun kwazo ku sanar da mu mun shiga amma mu duba sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya sa imani a cikin zukatansu tun daga Makka suka haƙura da dukkan wani abin da suka mallaka na dukiya suka haƙura da danginsu da ƴan uwansu da suka haƙura da kasuwancinsu da gidajensu da suke zaune a ciki suka haƙura suka yi hijira suka biyo annabi sallallahu alaihi wasallam Madina sun yadda su haƙura da dukkan abin da suke da shi da dukiyoyi da ƴan uwansu da komai da sun bar su a garin Makka don su bi annabi sallallahu alaihi wasallama su taimaka masa haka da mutanen al-ansar wanda suka tarbe su hannu bibi suka karrama su suka kuma tsaya tare da su suka yaki dukkan wasu wanda suka yi niyyar yakar annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka yaki annabi sallallahu alaihi wasallam suka yaki tare da shi wasu suka rasa ransu to kaga wannan al'umma ba za ka taba hada ta da wacce al'umma ba wannan sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka taba hada su da sahabban annabi Musa alaihi salam wanda shi ne ya samu taimako na mutane wanda suka yi imani da shi a lokacin sa babu wanda ya samu cikin annabawa mutanen da suka yi imani da shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar annabi Musa alaihi salam amma ga yadda mutanen sa suka rika basar da shi suka rika samun tangarda da matsala ta wajensu suka ƙi bashi goyon baya amma annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suka nuna kauna da soyayya suka fanshe shi da rayukansu da dukiyoyinsu da rayukan ƴaƴansu da matansu saboda samu ya isar da sakon Allah subhanahu wataala. To kaga babu shakka waɗannan su suka zanto khaira ummatin ukhra lin-nas. Kuma har zuwa gobe ba za a taɓa samun wata al'umma mai dunkulalliya wacce za ta sadaukarwa irin yadda sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sadaukarwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya sifanta su da khairiyya, sannan ya ce ukhrijat lin-nas. Kalmar ukhrijat ga ka'ida ta larabci mabni ne lil maf'ul, wato ba ma faɗi wane ne ya fitar da su din ba, dan kawai ana so a barwa mai sauraro ko mai karatu ya fahimci cewa waɗannan mutane ne na musamman, ba su suka fito da kansu ba, suka yi kansu, ba wani ne cikin mutane ya yi su ba, bare a ce wane ne ya yi su, a'a, wannan Allah subhanahu wataala da kansu shi ya fito da su. Don haka al'umma ce da aka fito da ita. Kalmar fitowa tana nuna cewa an tsamo su ne daga wani yanayi zuwa wani sabon yanayi, duk sanda aka ce waɗannan daga cikin kaza aka fito da su, ana an raba su da waccan rayuwar tasu ta farko, rayuwa ta jahiliya, rayuwa ta shirka da saban Allah, rayuwa ta rashin sanin ya kamata, rayuwa ta faɗace-faɗace da juna, zuwa wata rayuwa sabuwa. Saboda haka qaumun ne ummatun ce mukhraja, umma ce da aka fito da ita, aka fito da ita, kuma Allah ya ce ukhrijat lin-nas, an fito da ita domin mutane, wanda yake nuna cewa samuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama Ubangiji ya tanade su ne saboda amfanin mutane. Suwaye mutane? Su ne wanda duk za su zo, duk wata al'umma da za ta zo bayan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin alkiyama za su mori waɗannan sahabbai. Wannan sahabbai al'umma ce mai alkhairi, kuma Allah subhanahu wataala ya samar da ita ne, ya fito da ita ne wanda al'umma lin-nasi, don su amfanar da mutane, domin mutane. Saboda haka ashe kaga samuwar sahabba Annabi sallallahu alaihi wa sallama shirya ne ga mutane. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ashabi amanatu lin-nas, fa idha yake cewa an-nujum amanatu lis-sama, fa idha dhahabat an-nujum atat as-sama'u ma yu'at aw ma tu'at. Shi cewa taurari kariya ne, aminci ne ga sararin samaniya. Idan babu su, to abinda ake wa sama alkawarin samun zai same ta, wato shaidanu da suke zuwa satarji suna samun matsala ne daga taurarin da Allah subhanahu wataala ya baza a cikin sama, suna jifan su. Da za a kawar da taurari daga sararin samaniya wanda su suke jifan shaidanu, to da suke nasa da za su baza a cikin sama. To haka nan yake cewa ni kuma amanun ne li ashabi, ni ne kariya ga sahabbaina, idan na tafi to abinda ake wato zai samu sahabbaina zai same su. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su, suna samun wato kulawarsa da irshadinsa. Bayan tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka samu wasu wanda suka zo bara gurbi, wanda suka yi ta kokarin yadda za su hura fitar fitina, kuma abinda ya faru kenan. Aka samu wasu wanda suka shiga musulunci, wasu sun shiga da kyakkyawan niyya, wasu sun shiga da mummunan niyya, suka shigo har ma suka yamutsa zamantakewa da take cikin sahabbai, har aka samu tashin-tashina a wasu lokuta a tsakaninsu. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyarsu, wanda ba za ta faru ba. To haka nan yace su ba sahabbaina aminci ne ga mutane, yadda babu su to kuma abinda zai samu mutane zai same su. Lokacin sahabbai suna tsakiyar al'umma, duk wani abin da taso na addini su suke bayani, kuma suna fadar abin da suka ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka gani. To yanzu to babu su to kuma wasu abubuwa sababbi da suna addini za su yi ta shigowa cikin addini, domin za a samu karancin wanda za su karantar da mutane, za su fadakar da mutane akan su. Saboda haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wata garkuwa ce ga mutane. Shi yasa Allah ce ukhrijat lin-nas. Ubangiji ya faɗi irin sifofin da suka sifanta da su, wanda su suka taimaka suka zama abin da suka zama a gurin Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, kuna umarni da kyakkyawan abu, wato sun taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sako, wanda shine babban abin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi saboda shi. Abinda Allah subhanahu wataala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi shine isar da sakon da ya bashi. To waɗannan sahabbai nashi su taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen isar da wannan sakon. Isar da sako ta hanyar umarni da kyakkyawan abu, isar da sako ta hanyar hana mummunan abu. Kaga tun daga nan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa waɗannan sahabbai su ne waɗanda za su kiyaye Alƙur'ani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, su isar da shi ga waɗanda za su zo baya. su za su kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin da yayin alqur'ani da hukuncin shari'a su za su kiyaye su za su isar da shi sabab bayanin da ya shafi ubarni da kikkiawan abu ko kuma hana mummuna al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ya kunshi addini gaba daya dukkan wani abu addini ko da ya zama mai kyau ne ana umarni da shi ko kuma ya zama mummuna ne ana hana shi wannan shine addini duka saboda su waɗannan mutane wanda su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu wannan daraja ubangiji subhanahu wataala ya sanya su a wannan matsayi saboda wannan aiki da ya dora musu shine ubarni da kikkiawan aiki wanda suke yi da kuma hana mummuna da suke yi kaga wannan yana nuna maka cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarwarsa duk za ta biyo ta kan waɗannan sahabbai su za su isar da wannan sako na abin da yake wajibi ko mustahabbi ayi ko bayanin abin da yake mubah ko kuma abin da yake haramun ko abin da yake makruhi domin a guje shi duk waɗannan sahabbai su ne waɗanda za su yi wannan sannan wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah domin imani da Allah shine ginshikin da zai dauki duk waɗannan abubuwa shi zai sa ilimin da suke dauke da shi ya zama ilimi sahihi da'awar da za ku zo da ita zama da'awa ce sahihiya domin ya zanto babu imani da Allah to zai zanto abinda mutum yake dauke da shi baka da nagarta akan sa baka da tabbas akan ingancin sa amma Allah subhanahu wataala sai ya nuna tsarkin zuciyarsu da ainihin nagartarsu tun daga imanin su da Allah subhanahu wataala to kaga wannan aya tana nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu rabauta a gurin Allah subhanahu wataala domin ayar da ta gabaci wannan ayar a can ayoyin da suka gabata a cikin Allah subhanahu wataala ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila Allah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Allah ya ce a samu wata al'umma daga cikin ku wanda za su rika kira zuwa ga Allah suna umarni da kikkiawan abu su hana mummuna Allah ya ce wa ulaika humul muflihun Allah ya ce waɗannan su ne masu samun babban rabo to kaga Allah subhanahu wataala yayi umarni da cewa a samu wata al'umma da za ta dauki ragamar da'awa da kuma umarni da kikkiawan abu da hana mummuna Allah ya ce kuma waɗanda za su yi wannan su ne masu samun babban rabo su ne za su samu rabauta a gurin Allah rabauta abinda ake nufi da al-falah shine ubangiji subhanahu wataala ya bawa abin da yake so kuma raba shi da abin da yake ki ya kare shi daga abin da yake ki saboda idan mutum ya samu ya samu falah ma'ana ya samu rabauta da abin da yake so kuma ya samu kubuta da abin da zai cutar da shi to Allah subhanahu wataala ya sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa sun sifantu da waɗannan sifofi wanda su ne kuma suke sa a samu falah ashe kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da cewa al'umma ne wanda suke sun samu rabauta a gurin Allah subhanahu wataala don haka wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke ba hoton sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sifanta su kuma ya nuna wannan sifa ce da suka sifanta da ita har suka cancanci khairiyya ba zai yiwu ba a ce ubangiji subhanahu wataala ya musu irin wannan yabo ya kuma tabbatar musu da wannan sifa idan ya zanto daga baya za su gujirewa Allah subhanahu wataala su gujirewa manzansa su yi wa Allah ƙarya su yi wa manzansa ƙarya Allah ba zai tabbatar da wannan sifa gare su ba kuma har ya fifita su akan kowace al'umma kuma a ci gaba da karanta wannan a cikin alkur'ani har zuwa yanzu Allah subhanahu wataala ya san tsarkin zuciyarsu kamar da yake cewa wani guri ba alima ma fi qulubihim Allah ya san menene a cikin zuciyarsu babu abin da yake cikin zuciyarsu sai kamar yadda yake yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana abinda suke nema falalar ubangiji da yardarsa wannan su ne kawai a cikin zuciyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama don haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da wannan sifa wannan aya ce madaniya a cikin sura madaniya surar ta sauka a madina wanda yake nuna cewa wannan sifa ce da suka sifanta da ita tun zaman su a makka har kuma bayan hijira har zuwa wannan lokaci da ita wannan sura take sauka Allah kuma yayi amfani da kalmar kuntum kun riga kun tabbata wato wata sifa ce da ta riga ta zama sifar ku kuma ubangiji subhanahu wataala ya fifita su da wannan Allah ya samu dace
amin amin malalai sakar alkhairi tambayar mu ta farko ayat ta zo daga wanda yake cewa yana son ayi masa bayani ne akan jana'iza yace bayan an yi sallar jana'iza ne wajen tafiya rakiyar gawa zuwa makabarta shin gawar za ta zama a gaba ne ko kuma a baya ko a tsakiya
abin da yazo a cikin hadisin al-Mughira ibn Shu'bah wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud da wasu suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-rakibu yasiru khalfa al-janazah wal bashi yasiru khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha cewa wanda yake mahayi wanda yake kan abin hawa yana tafiya ne a bayan janaiza wato zai bi bayan ta ne ba gaba zai shige ba amma al-bashi wanda yake tafiya a ƙasa zai tafi a gabanta da bayanta da ko hagunta da damanta wato duk inda ya so zai iya tafiya inda a kafa yake wannan yana nuna cewa shi wanda yake tafiya a baya shine akan abun hawa shine wanda yake so ya tsaya a baya shi kuma wanda yake tafiya a kafa to wannan yana da zabi ya tafi a gabanta ko a bayanta ko a gefenta na dama ko a gefenta na hagu duk inda ya tafi ya halatta babu wani abu sabani akan wannan yasa yazo a cikin hadisin Anas yace ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar da Umar yamshuna khalfal janazati wa amamaha ya ga suna tafiya a lokaci a gaban janaiza a lokaci kuma ya gansu a bayanta saboda duk inda mutum ya kafa yake duk inda ya tafi yayi daidai bai laifi ba
to sai wannan tambaya ta kuma take cewa malam shin ko hadisin da yake cewa idan ana wucewa da gawa ku tashi tsaye ya inganta yana son karin bayani
na'am hadisi ya inganta yana nan cikin sahihaini cikin Bukhari akwai riwayar Abu Sa'id al-Khudri akwai riwayar Amir ibn Rabi'a akwai riwayar Abu Huraira duk sun rawaito daga annabi jama'a min as-sahaba sun rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ku ga janaza idza ra'aytum al-janazah faqumu hatta tukhallifakum idan kun ga janaza ku tashi har sai ta bace har sai kun ga sun daina ganinta to wani abu ya zo ya shiga tsakaninku da ita ko wani ko ta yi nisan da ba ku ganinta ko kuma an shiga wani lungu da kun daina ganinta ko wani dutse ko wani abu sannan idan kun bi ta faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tuda idan ko mutum ya bi janaizar ne an tafi da shi makabarta to kada ya zauna sai an sauke ta wasu a can sai an sa ta a kabari sai an sauke ta a ƙasa sauke ta a ƙasa wanda ba zai iya tsayawa ba zai iya zama abin nan wannan shi ne abin da ya zo da farko daga baya kuma kamar yadda ya zo cikin hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kana yaqumu lil janazati fa qumna fa amarna thumma amarna bil julusi fa jalasna to annabi da yakan tashi in ga janaiza mu wa sai muke tashi kuma daga baya sai umarci mu cewa ko da an zo da janaiza muna iya zama sai muke zama saboda shi zama lokacin da ka hangota wasu suna cewa mansukh ne wato an shafe tsayuwar wannan ana iya zama kawai mutum ya zauna wasu kuma suna ganin cewa da wajibi ne a tashi to da ce faqumu da wajibi ne daga baya kuma ya nuna cewa ba wajibi bane amma dai masu cewa mansukh din ne sun fi yawa cikin malamai cewa da an shar'anta tsayawa ko da jana'izar bai yahudi ne dan wuce da tsayuwar yahudi annabi ya tsaya ce bai yahudi ne ce to ai shi ma janaiza ce wato mamaci ne daga baya aka shafe wannan tashin tsayin an ganin din an ganta da hadisin sayyidina Ali fa thumma fa amarna bil julus yace ku rika zama ya umarce su zauna fa jalasna sai zanto muna zama saboda haka wannan zama tashin wannan an shafe hukuncin sa
sai tambaya ta gaba take cewa shin mata na iya halartar sallar janaza
na'am mata na iya halartar sallar janaiza suna iya halarta sallar janaiza za a yi sallar janaiza in akwai mata a masallaci su ma za su yi sahu yi sallar da su abinda aka karhanta shine su bi tafarkar gawar shi ma karahatu tanzih ba wai haramci ba haramun bane dan mace ta bi an kai gawa da ita amma dai ba haka ake so ba an fi son kada ta je din hadisi Ummu Atiya take cewa nuhina an ittiba'il nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko nuhina an ittiba'il janaz wa lam yu'zab alaina an hada mu bi mu raka gawa amma ba a matsa mana ba wato ba a matsa hadin ba cewa in mun yi harama saboda makaruhi ne bace ta bi amma dan ta bi ba a cewa kuma ta ita harama
to sai wannan tambaya ta kuma take cewa yayin yiwa mamaci addu'a shin za a sanya kabarin sa a gaba ne ko kuma a baya
a duk inda mutum yake shi da ban sanda zakai addu'a kana sai akan kabarin sa ne ba sai ka juya ka kalla alqibla ba in lokacin da kake tsaye din alqibla kake kallo shikenan kuma a'a ka ba alqibla bayani ba sharadi wani sai ka fuskanci alqibla yasa Allah subhanahu wa ta'ala taqum ala qabri ma la taqum ala qabri ay bid du'a wala tusalli ala ahad minhum bata abadan wala taqum ala qabri ce kada kai sallah ga ɗaya daga cikin su in ya mutu su ne munafikai kuma kada ka tsaya akan kabarin sa me ya tsayawa akan kabari ba ana kada ka tsaya kana masa addu'a aiwa ce kada ka fuskanci alqibla kai masa addu'a ba sai la taqum ala qabri saboda in kana tsaye akan kabarin sa lokacin da aka binne gawa mutane sun kewaye kabarin ba sai an ce kowa ya fuskanci alqibla ba dan sai cewa Allah ake roƙo a lokacin ba shi ake roƙa ba ba sharadi ne sai an fuskanci alqibla ba
to sai wannan take cewa tambayar ta ita ce idan miji ya saki matar sa tana cikin jini shin malam za ta tafi gidansu ne ko kuwa za ta zauna a gidan daga rahmar wani jihar Jigawa
idan saki ɗaya na farko ne ko na biyu to za ta yi ta nan cikin gidansa domin saki a cikin jini yana yiwuwa yana aukuwa duk da cewa ya saba wa sunna mutum ya saki matar sa na al'ada sai dai ya sake ta bayan ta yi tsarki tsarkin da bai kusance ta a cikinsa ba wannan shi ne saki na sunna ya yi mata kuma saki ɗaya ba ya tattara sakin duka ya dunkule ya mata wannan shi ne talaƙus sunni talaƙul bid'i mutum ya saki matarsa ko tana cikin jini tana al'ada ko ko bayan ta gama al'ada ya sadu da ita kuma ya sake ta a daidai wannan lokacin wannan shi ne talaƙul bid'i saki na bid'a amma ko da an kira shi na bid'a ba yana nuna bai yi ba yayi da lokacin da Abdullahi dan Umar ya saki matarsa irin wannan sakin duk da an ce ya dawo da ita ya mata sakin sunna amma an kilista ba masa wannan a matsayin saki daya saboda ka saki ne tabbatacce to da mutum ya saki matarsa sakin na farko ko saki na biyu to za ta yi idda ta ne a gidanta ba a yadda ta fita ba su kuma ba a yadda ya fitar da ita ba لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كذا فتد سودة قد أجن سودة أكون سوما كسفي تحسيدي إن سنزول وتألف عشابي ينني ودى ذات ساعة دولة فتد سودة صلاة كبذات في تبسي تاقما إدتا ما يسكي نأكني يا إيدا جنة فرقو يفتساكي النبي يزوي نأكو تو وانا ينبات دسوكنا بابو مغانا تند بابو كمو مغانا رفكومي yanzu igiyar auren su ta riga ta gama da hatsewa gaba daya saboda ka za ta je ta gama idda ta ne a gidansu ko idda ta zaba sannan kuma ta yi wani auren tana bukata
to sai shi kuma ne ke ta malam shin ya halatta malaman islamiyya su rika hukunta yara idan sun manta karatu da rubuta ayoyin alkur'ani da kuma tambayar ta biyu batun rubuta ayoyin alkur'ani a takarda sannan a kone su daga baya
hukunta maganar su hukunta su yana nufin su ladabta su wato ladabi da malami ya wa ɗalibin sa ladabi wani abu ne da yake da kyau musamman ma don ya jawo hankalinsa ya nuna masa muhimmanci saboda yaro ne ƙarami ba lallai ya san muhimmancin abin da ake nuna masa ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati sab'in wadribu alaihim li'ashri sinin ku umarci 'ya'yanku wanda suka cika shekara bakwai da sallah idan kuma sun cika goma kuna iya dukan su a kanta wadribuhum alaiha li ashir in sun kai goma har duka su ma kuna iya a kan su tashi su yi sallah so haka a nan horo da malami zai yi wa ɗalibi horo wanda yake na hankali ba na hauka ba ba ya ɗauko bulala ta zane masa jikinsa ya burɗin ba ko ya ɗauko wani abu mai lahantarwa ya lahantarwa don dai wani ɗan abu da zai nuna wa yaron ya yi fushi wanda babu laifi a sawa'un a wajen karantar da alkur'ani ne ko karantar da sauran ilimummuka da babu laifi ya yi wannan rubuta alkur'ani a takarda a ƙona wannan babu komai ta rubuta saboda wata buƙata aka gama da wannan buƙatar aka ƙona shi kenan na lokacin da aka tattara alkur'ani lokacin sayyidina Uthman kaga an tattaro na hannun mutane da suke hannunsu aka tattara kuma aka ƙona saboda ka ƙonawar ba laifi ba ne
to masu sauraron mu da kallon mu kuna tare da shirin fatwa rahmani daga nan gidan talabijin na rahma akan turar dan adamin najeriya wato na kuma sai kuma kuna iya kallon mu kai tsaye akan shafin mu na facebook da kuma youtube za ku iya bibiyar mu a sauran shafukan mu na instagram da ma twitter a akan adreshin mun rahma television zamu dora a cikin shirin namu nan gaba kadan da kace mu tabarkan mu da dawowa ta cikin shirin namu na fitir rahma inda muke tare da shi malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mari Jallimo babban malami a tsangin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano wanda a koda yaushe yake samun damar da mu amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kamar yadda hanyoyin suke bayyana a gaban ku to malamin tambaya ta gaba ta zo daga wanda yake cewa shine yake da kuɗi a cikin RSA ma'ana asusun tanadin ritaya kenan na banki yace kuma yana da kuɗi a ciki sosai wanda a halin yanzu haka yana da buƙatar kuɗin su kuma a dokar waɗannan kuɗaɗe idan har mutum bai kai shekara 50 a duniya ba ko kuma wato a ce mutum ya mutu bane to komai buƙatar da yake da ita da wannan kuɗi ba za a bashi sama da kaso 1 cikin 4 ba na kuɗaɗen to sai ce a halin da yake cikin yanzu sai wani abokin sa yake ba shi shawarar cewa idan mutum yayi death certificate ma'ana shaidar cewa mutum ya mutu to wanda yake magajin sa zai iya zuwa yayi cuku-cuku ma'ana kuɗaɗen su fito yace tunda daman sai mutum ya kai shekara 50 ne ko kuma idan ya mutu ne sannan za a bayar to shine yake cewa mallam ya matsayin hakan yin ma'ana shaidar mutum ya mutu domin ya samu waɗannan kuɗaɗe yana neman ƙarin bayani
kafin an sa masa akwai ayar da muka karanta a gabatarwa ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وانا تنبأ ليك نتشوى ذي إيا ينكري المتوى سوري كتلو أتشلو ما سفل إنسا وانا بيدا تشيبا دو أنا أبن دأكي سبو لو تمسلها تشي وان دأكي دو منسا to bai kamata ya amfani da ƙarya domin ya lalata wani maslaha ba haka bude wannan kofar komai ba sai a yi ƙarya a cikin sa komai ba sai a fitar da takardu na ƙarya ana lalata wannan abu saboda su waɗanda suka yi wannan sun kula cewa a daidai wannan lokacin da zaka cika shekara 50 lokacin kake buƙatar wannan taimako girma ya zo ba za ka iya zuwa kai wasu fafutuka ba wataƙila kana buƙatar hutu kace to ka zo a baka kuɗaɗen ka to kai kuma yanzu ka ce za ka yi certificate na ƙarya a je a ce ka mutu alhalin kana da laifi ba ka tsoron kafin a je a karɓo kuɗin kuma Allah ya karɓi ran naka ka mutu da gaske ba daidai ba ne haka iyan haka
to sai ne wannan tambayar shi kuma yake cewa shin mutum zai ba da zakka cikin dukiyar da yake juyawa wanda ya karɓa bashi idan kuɗaɗen sun kai nasabi
kuɗin da yake hannunsa ya karɓe shi bashi suna zimmarsa saboda haka zai fitar da zakkarsu idan lokacin ya karɓi bashi yana juyawa lokacin zakka ya zai fitar da zakkar dukiyar gaba ɗaya zai ce ai ba tashi ba ce in tana zai masa da za a sace shi zai biya wani abu da zai samu wannan kuɗin shi ne zai biya saboda duk haƙoƙin da suke cikin kuɗin suna kansa
to sai wannan shi kuma yake cewa malam menene hukuncin mutumin da aka yi alƙawari da shi kafin aure cewar zai bar matar ta karasa karatu sannan kuma ta aiki amma bayan an yi auren sai ya ƙi mun cika wannan alƙawarin
ba daidai bane ya kamata duk abin da aka yi alƙawari akan sa mutukar ba sabon Allah bane to a cika ya ayyuha allazina amanu awfu bil uqud wa awfu bil ahd innal ahd kana mas'ula ku Allah ya ce ku cika da dukkan wata yarjejeniya da za ku yi duk wata yarjejeniya da za ku yi Allah ya ce awfu ku cika ta Allah ya ce ku cika alkawari domin alkawari wani abin tambaya ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka in dai a yarjejeniya ko alkawari ba ta kunshi wani abin da ya tattare da sabon Allah ba to wannan wajibi ne mutum ya cika wannan alkawari saboda haka ba daidai ba ne ya cika musu alkawari kamar zai zanto kama akwai yaudara a ciki
to sai sakon Ayman daga Gombe shi kuma yake cewa malam bai yi sallar magariba bane ya manta to bai tuna ba har sai washe gari dab da wata sallar magaribar sannan ya tuna to shine sai rama a wannan lokacin shi ne ke tambaye malam shin hakan da yayi daidai
haka yayi daidai da ba da sallar sai yayi idan kun tuna sallah ko abin nan banda ba an salati aw nasiha falyusalliha idza zakara wanda duk yayi bacci bai sallah ba ko kuma ya manta to ya sallaci ta san da ya tuna haka lokacin ya tuna lokacin ya sallaci ta yi
to sai wani yake cewa da Allah malam menene ingancin hadisin da yake cewa Allah yana kin marwaci a rayuwarsa kuma yana son mai kyauta yayin mutuwarsa daga Shamsuddin Ismail Fage
hadisin ba ya da asali أبو حامد الغزالي يا كاوش أشكي يا علوم الدين إن الله يبغض البخيل البخيل في عيشه وفي حياته السخي عند موته الله با يا سام متمن دي كمرو وشي سند يكي يشكين يكي يكي دلعي يكي يشكين قوش الله في أساسي يزو متو أكما سند يكي زي كيوتا شاء الله با يا سام العراقي التخريج دي وإشياء هي علوم الدين لم أقف على إسناده لا بنشكا من سامنه إسناد سبا دي سند با إلى إسناده شيء كي شاء الله أصل له با إلى أسلي بي هل تأجين جدا وقع النبي صلى الله عليه وسلم
sai wannan take cewa mallan macen da jini ke zo mata yau gobe kuma ya dauki kuma a cikin kwanakin hailarta shin za ta yi wanka ta ci gaba da ibada ne a cikin kwanakin da jinin ya dauke mata
idan ta ga tsarki wato ta ga alqasatul bayda ta ga alamar bushewa gaba daya ya dauke to za ta yi wanka koda ko adadin kwanakin da ta saba yi bai ci gaba sai har ta ga tsarki amma in dai daukewa yi ko bayan lokaci ya dawo to za ta kirga har zuwa ƙarshen kwanakin da ta saba yi bayan za ta ga tsarki complete ya dauke abin nan gabanta ya bushe babu alamar tarjini a lokacin za ta yi wanka ta ci gaba da ibada
ta sani ke samu addu'ar shiga kasuwa tunda bata inganta ba shin za a daina yin ta ne ko kuwa idan aka ci gaba da yin ta babu matsala
to za ka yi ta a matsayin annabi ne ce kai ko ba kawai dai za ka yi dan kana son ka yi abinda kake yi a matsayin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ga lada kaza sai bai inganta ba to ba halatta ka ci gaba da jingina da yin ta da wannan kudurin idan addu'a ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan daman ana yin ta safe da yamma duk ana yin ta a kowane lokaci ka so kana yin ta ba sai zaka shiga kasuwa ba da zanto kana kasuwa kana wajen kasuwa zaka shiga kasuwa zaka binnan a gida kake a zaune duk zaka iya yin ta zikiri ne mutlak kana iya yin sa amma ka yi shi da niyyar cewa zikirin shiga kasuwa ne to kaga wannan wani abu ne da bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda raunin hadisi
to sai wannan take cewa mallan mace za ta iya rika jinkirta sallar isha'i har zuwa karfe 10 ko 11 na dare
babu komai goba sai a dai duk isha'i tana nan bata fita ba
to sanin shi kuma yake cewa mallan suna kasuwanci ne da shi da abokinsa amma kuma shi ne
amma kada ta yi bacci ce za ta yi bacci ta farka ta san ba za ta yi bacci ba amma ta san za ta yi bacci to gara ta yi sallar ta a lokacin to kada ta jinkirta ta don ba a san jinkirta sallah a sallar isha'i a kwanta bacci ba a yi ta ba
yake cewa mallan suna kasuwanci ne da abokinsa amma abokin nasu ne yake juya kuɗin shi kuma shi ne yake da uwar kuɗin ma'ana capital ɗin yace sun yarjejeniya cewa duk wata zai rika ba shi ribar kaso 10 cikin 100 na ainihin kuɗin da ya ba shi ɗin ba wai daga cikin ribar da aka samu ba sannan kuma sun yi rubutu cewar a kowane lokaci yana iya neman ya ba shi kuɗinsa shi ne ke tambayi mallan shin hakan ya halatta a musulunci daga Aliyu Daura
maganar kowane lokaci yake son kudinsa zai karba wannan babu matsala don su rubuta wannan amma ya rika karbar ribar 10% daga jumlar kudin duk wata wannan bai halatta ba ma'ana dai wani ka sa masa wani fixed amount ko ya samu riba ko ba a samu riba ba ka ba shi miliyan daya kana da 10% ma'ana kana 100,000 kenan duk wata zai baka 100,000 ba ruwanka da ya samu bai samu ba wannan bai halatta in a cikin riba ne ka ce 10% a cikin riba kaga ita riba dama gwargwadon yadda aka samu tana iya samu da yawa ana iya samu kaɗan ana iya ma zama ba a samu ba ba a samu ba ka haƙura in an samu a baka abin da ya samu wannan ya halatta amma a cikin uwar kuɗin ka ce kana son 10% wannan haramun ne saboda haka wani yarjejeniya da wannan kasuwanci bai halatta ba
to sai ke tashi kuma menene sai yancin hadisin da yake maganar cewar idan mutum ya gama sallar asubahi ya karanta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah sai zai wadata cikin arziki
magana zai wadata cikin arziki wannan babu shi a cikin hadisi subhanallahi wa bihamdihi 100 marra wannan ya zo a cikin hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda zai fade su 100 marra Allah subhanahu wataala zai gafarta masa zunubinsa walau kana misla zabalil bahr amma magana cewa zai wadata zai rayu a cikin wadata wannan babu shi a hadisi
su sai sakamar kalamu sa daga jihar Kebbi shi kuma yake cewa yana neman tambaya ne kan hukuncin hadi shafa'i da wutri a sallama daya.
Akwai ruwaya da tazo da wannan, akwai ruwaya da tazo kan cewa kada a yi shafa'i ta yi kama da wutri. Kada a yi shafa'i da wutri, wannan kai shafa'i da wutri, kada a yi wutri mai kama da magriba a sallan magriba. Shi yasa wasu malamai suka karhanta. Akwai kuma ruwaya da tazo kan cewa a wasu lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ba tare da sallama tsakanin su.
Sai sakon Ibrahim.
Ba zan iya tunowa da gancin ruwaya ta bi ba, sai dai nan gaba ta gila.
Sai Ibrahim Abubakar ne gatari shi ma daga Jigawa yake cewa tambaya yake akan hukuncin janginar gona. Yace wasu suna karɓar jangina sai su rika noma ita wannan gonar duk shekara, bayan kuma sau ɗaya ne suka bayar da kuɗin suka karɓi janginar gonar.
Ba gane jingina
mana mutum da zai ba da kuɗi ya karɓi jingina ko kuma mutum ya zo neman bashi a wurin shi
bashi ne bayar aka bashi
gona
a wurin jingina sai kuma yake noma
duk shekara yake noma
baya halatta ka karɓi kayan jingina ka yi amfani da shi sai idan mai kayan ne ya amince maka shi kayan jingina kawai wani abu ne don ka san cewa ko da kuɗinka ya salwanta akwai wani abin da za a iya dagawa a sayar a maimakon kuɗinka ko a maimaka da kuɗinka ko ka samu kaso mai yawa na cikin kuɗinka wannan shine jingina amma ita jingina ba daidai bane mutum da an bashi jinginar gona ya je yana nomawa ba da izinin mai gonar ba ko kuma ya shardanta masa nomawa noma gonarsa in zai bashi bashi wato ya ce zan baka bashi amma za ka bani gonarka in noma wannan haramun ne ya wannan ya riba ta shiga amma idan shi ya bashi jingina da karan kansa ya ce na baka gona ta jingina sai kuma daga baya ya ce kana iya nomawa wanda ya halatta shi ya ga dama ya bashi izinin ya noma amma in shi ya shar'anta masa to wannan bashi ya zama riba sannan in ya shi bai shar'anta masa ba amma kuma ya rika nomawa shi ma wanda ya yi amfani da kayan da ba nashi ba wannan noma nashi da yake haramu ne.
Sai shi kuma ne ke tamale yana son ƙarin bayani game da sallah da ake a zaune in ke tashi dan idan an ce a zaune shin ana nufin a ƙasa ko kuma har akan kujera mutum zai iya yin sallah
ya danganta da wani ba zai iya zama a ƙasa ba wani a zauren ba zai iya zama a ƙasa ba kila kafafuwansa ne a riƙe zama a ƙasa din ba zai yi masa to kaga wannan babu laifi da ya zauna akan kujera yayi wani kuma zai iya zama a ƙasa kuma ba watakila bai da makujera to shi wanda zai iya zama a ƙasa ya yi ya zauna a ƙasa kuma zai yi zaman harbe shi ne zaman da ake zaman harbe.
To sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa yana neman ƙarin bayani akan hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la adwa shin yana nufin wai babu wata cuta da ake iya kamuwa da ita daga mutum zuwa mutum ne ko kuma mai hadisin yake nufi
abinda hadisin yake cewa la adwa wala tiyara وفر من المجذوم فرارة من الأسد وتو لا عدوى ولا طيرة ولا سفر وفر من المجذوم فرارة من الأسد وتو العدوى شيني كان انشي وكان لو كان شوتا وتو شوتا تنا عدوى دكانتا كشيني وانا ابنا ايقوان الله سبحانه وتعالى اتشكي اذن ام انجيتي اتشكي نيا عدوى شوتا دكا وانا ابنا ايكي فاروى انا فاروان اذن ام الله دا ايقوان سا da yardarsa babu wani abin da yake faruwa ba tare da mashi'arsa ba komai da mashi'arsa yake faruwa to idan ka yarda cewa akwai wata cuta da a karan kanta ita take yaɗa kanta ba da izinin Allah ba wannan shine aka kore shine aka ce babu wannan so a lokacin jahiliya suna itikadin cewa inda mai cuta ya haɗu da mara cuta to dole zai ɗauka ita cutar a karan kanta dole kamar yadda wasu likitoci marasa addini suke ganin haka kawai cuta tana transmitting ne da kanta by nature wannan shine Annabi ya ce babu wannan in kaga cuta ta kamu mutum ya kamu da cuta to Allah ne subhanahu wataala ya yadda ya ga dama wannan cutar ta samu mutum to amma duk da haka sai hadisin a ƙarshe ce wa firra min al-majzumi firaraka min al-asad ka gujewa mai cutar kuturta kamar yadda kake gujewa zaki wato kada ka yadda ku cakudu dan ya nuna maka ittikhazus sabab kuma abu ne mai kyau wato ka rike sababi ka guji abinda wannan abin zai iya faruwa idan Allah subhanahu wataala ya so faruwar sa saboda haka shi kore aduwa ba shi yake nuna cewa kada ka riki safa ba yana ce cutar nan a karan kanta ba ta samu mutum wannan ba shi yake nuna kuma a to shikenan tunda dai haka ne kawai ba za ka je ka cakudu da wanda yake da cuta wacce a dalilin sa ana iya samun cutar ba ka cakudu da shi a ka guje masa kamar yadda kake gujewa doki wani kuturu ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo yawa Annabi mubaya'a san mubaya'a Annabi zai shimfida hannunsa kai kuma ka dora hannunka tafin hannunka akan nashi aka zo aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wani kuturu ne yana san mubaya'a Annabi ce aje a ga masa mun masa mubaya'a mun karin mubaya'a sa ba bukata sai Annabi ya dora hannunsa akan nashi kaga wannan duk shine karshen hadisin to haka karshen hadisin yana umarni da wani abu wanda ba shine aka kore a farkon hadisin an kore addu'a al'addu'a shine i'tiqadin cewa ita karan kanta dabi'arta kawai ana dauka ba tare da zancen Allah subhanahu wataala ya yadda a dauka ba ya ga dama a dauka kawai ita by nature za dauke ta wannan musulmi bai kamata yi wannan ba amma hum bidarrina bihi min ahad illa bi idhnillah
to sai safin da zai ke cewa mallan shin ana sake yin tahiyya ne bayan sujada kabli ko kuma ba adi
sahihin zance shine ba a sake tahiyya akwai ruwaya da tazo da mai tahiyya amma ruwaya ce shadda duk ruwayoyi sahihai wadanda suke cikin sahihai ne babu mai mai tahiyya sawa'un a sujada ba adi ko kabli ko a sujada ba adi
to sai safin da yazo daga Zainab Ibrahim Musa take cewa mallan shin idan aka yi kiran sallah mace a gida ta idan da nafila za ta yi farillar ta ne ko kuwa sai har masallaci sun tayar ita ma sannan za ta yi taka
ba sharadi bane ba ta da alaka da sallar masallaci in dai lokacin sallah yayi sawa'un ma an kira ko ba a kira ba in dai tana da tabbaci cewa lokacin sallah ya shiga tana iya tashi ta yi sallata ita cin gashin kanta take ba ta da alaka da kiran sallar masallaci ko sallar masallaci
to sai tambayar da ta zo daga Ahmad Abdullahi Badawa shi kuma yake cewa mallam jini ne ya bata masa kaya ya wanke amma yake fita sosai shin zai iya yin sallah a haka
na'am dan yana ga alamun jinin matukar da ya kawar da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mace da take jin al'ada ya ce ta wanke ta dirsasa ta wanke sosai ya ce kuma wala ya durriki asaru alamar sa da za ta saura a ciki ba zai cutar da ke ba saboda kan dai har an sa ruwa an wanke gurin an wanke koda wani abu ya yana bayyana haka na alamar wannan jini wannan ba zai cutar ba
to sai sakon Idris Adamu Patiscom shi kuma yake cewa menene matsayin masu neman taimako da miskinai da wasu mutane suke a masallaci yace sannan kuma ya halatta idan sun tashi neman taimako a cikin masallaci liman ya dakatar da su
Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nema ma wasu taimako a masallaci idan har hakan ya idan har ai ga dacewar hakan kamar yanda wasu suka zo bayan ya gama sallah ya gansu duk kayan jikinsu a yayyage mujtabin ne mara sun sako kaya da fata kuma amma duk kuma ya ka caccare alamar wahala tare da su sun zo daga Yaman Annabi ya tashi ya yi batul haja ya kirawo mutane su taimaka dan sabe su kai ta kawo taimako aka tara musu sarki ba laifi bane da an taimaka an nema ma wani da yake cikin bukata an ga bukatar sa abin da amma ba daidai bane a mai da masallaci ya zama gurin dandalin bara carbara ci kowa ya tashi sai ya zo ya ce ya zo masallaci bara kowa ya tashi sai ya zo masallaci bara wannan ba a san ana yin haka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko zamanin khalifofinsa shiryayyu ko magabata na kware amma dai yayin da shi liman ko shi shugaba ya ga dacewar wasu wanda ya san halin da suke ciki su ma ba su suka tashi suka yi baran nan ba shi ya ga dacewar yanayin da suke ciki ya nemi taimako aka tara musu wannan babu laifi
to sai shi ko ne ke cewa idan mutum yana sallah tare da liman sai ya ji matsuwa idan zai yanke sallar ya je ya biya bukatar sa shin dole ne sai ya yi sallama ko kuwa yana iya juya ya tauba tare da ya yi sallama ba
ita sallama ai kare sallah ne shi fita ne daga cikin sallah an zo karshe sai wa tahlilu hatta taslim in kana tsakiyar sallah baka zo karshen ta ba wani abu ya zo ya bujuro maka sai dai ka yanke ta shi ne ake cewa yanke sallah ba sallama ba yanke sallah shi ne kawai ka juya ka tafi ka je ka yi bukatarka أو سلم هذا سلم يعني إنه كمكة ذوق عشان سلم إذا في تأكي لك سلم سو بات دابا وإنما كان سلم جويا وكو إذا تكتفي
ثم لا يساك على الكريم ما تو سرارة مدى كلامو ديك دي كروانا من كاكر شنشير وانا لوكتي سيدي كما ذاكو يأيكو دا ناكو ساكو ننتنبو انتا تكين شير نامو تانير أيكو دا ربوتتشان ساكو انتكست كو كما ساكو واساب akan number waya 07-03-04-15-15 ko kuma cikin adireshin email na fasirinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fasirinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amma da ganin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano wanda a kodayaushe yake samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana tsidira sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.